الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربا شاب يرغى رمضان هجرة تدبودة لحدود 47 ya dace da 4 ga watan 3 shekara ta 2026 muna cikin suratu Muhammad alaihi salatu wassalam za mu ci gaba daga aya ta 19 insha Allah ita wannan aya tana dauke da bayani akan tauhidi da istighfari abubuwa guda biyu Allah madaukaki yace
فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم الله مدوكيه فاعلم انه لا اله الا الله ka sani lallai babu abin da cancanta a bauta mafaci Allah an ce ka san babu abin da ya cancanta a bauta masa face Allah wato ka san tauhidi kenan ka san Allah ka kadaita shi wastaghfir li zambika kuma ka nemi gafarar laifinka walil mu'minina wal mu'minati da kuma laifukan mu'minai maza da mata wannan maganar Allah yana yin ta ne ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'alam ya kai Muhammad ka sani abu na farko ka sani wato shine ilimi me ake son ya sani annahu la ilaha illallah idan Allah ya ce ka san la ilaha illallah ma'ananta ka san tauhidi ka samu ilimin tauhidi ka san Allah wannan yasa al-Imam al-Bukhari tarjamar babi in ka duba kitabul ilmi sahih al-Bukhari kitabul ilmi tarjamar babi sai yace babul ilmu qabla al-qawli wal amali babi da yake karantar da mu ilimi yazo kafin magana kafin aiki wato a samu ilimi kafin kai faɗi wata magana a samu ilimi kafin kai wani aiki wannan shine babin da al-Imam al-Bukhari yayi sai ya ce li qaulillahi ta'ala saboda ita wannan aya ta suratu Muhammad aya ta 19 saboda Allah madaukaki ya ce fa'alam ka sani kaga abu na farko da Allah ya ce ma annabi shine ya sani annahu la ilaha illallah sai al-Imam al-Bukhari ya ce fa bada'a bil ilmi sai Allah ya fara magana da ilimi kafin aiki. Ilimin kuma fa wanne aka gabatar? Aka ce huwa ilmu tauhidi, shine ilimin tauhidi. Don in kalbi sharhin sahihul Bukhari da ake kira Umdatul Qari, al-Imam al-Aini a mujallal Nabi shafi 39 ya tabbatar da wannan, yake cewa ai abinda Allah ya fara magana a kai a nan shi ne mutum ya samu ilimin tauhidi kafin ya kai ga wani aiki. Saboda haka abinda ake so na farko shi ne mutum ya san Allah. Mutum ya san Allah. Fa amarahu bil ilmi, bayan Allah ya umarni ga annabi ya sani, sannan amarahu bil amali ba'da al ilmi, sai Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki a bayan ya sani. Wa yu'lam min al-ayati anna at-tauhida mimma yajibu al-ilmu bihi, abinda al-imam al-aini yace kaga wannan ayar ta nuna mana cewa ilimin tauhidi dole ne, ba wai ganin dama bane. Musulmi ya san waye Allah ba ganin dama bane, dole ne. Saboda me yasa da Allah ya tashi magana bai magana da mu ba, sai magana da annabi Muhammad. Allah ya magana da annabinsa, fa'alam annahu la ilaha illallah, kaga da annabi ake magana. Sai da aka fara masa da cewar ya sani babu abin da ya cancanta a bauta mafaci Allah, ya samu sani a kai. Don haka ya sa al-imam Sufyan bin Uyaynata, idan ka dubi Umdatul Qari haka na Fathul Bari, sharhin wannan babi na al-imam Bukhari, za ka ga suna ɗauko bayanin malami daga cikin malaman farko da ake kira Sufyan bin Uyayna, yana cewa magana ce da Allah ya yi ta da annabi Muhammad. Al-khitab wa in kana lin-nabiyyi fa huwa mutanawilun li ummatihi, maganar ko da yake Allah ya yi ta ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta shafi al-umma sani. Wato Allah ya kira suna annabi saboda mu gane abubuwan da zai faɗa a nan suna da muhimmanci. Saboda haka maimakon ya kira mu sai ya kira manzon Allah, saboda manzon Allah shi ne jagoran mu. Idan aka yi magana da shi, kaga ai an yi magana da mu. Allah ya ce ma annabi ka sani la annahu la ilaha illallah, ka san tauhidi, ka san cewar ba abin da ya cancanta a bauta ma sai Allah. Wannan shi ne tauhidi. Na biyu, wastaghfir li dhanbika, ka yawaita neman gafaran laifinka. Walil mu'minina, kuma ba naka kadai ba, da laifukan mu'minai maza. Wal mu'minati, da mu'minai mata. Me Allah ya ce a ƙarshen aya? Wallahu ya'lamu mutaqallabakum, Allah ya san jujjuyawarku, wato wajen jujjuyawarku duniya kenan. Shi yasa Allah ya ce mutaqallabakum wa maswaakum, kuma Allah ya san makomarku. Makomarku ita ce lahira. Wannan fassara Abdullahi ibn Abbas kenan, kuma shine zahirin ayar da Allah ya yi magana a kai. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Abdullahi ibn Abbas ya ce mutaqallabakum ma'anarta mutasarrafakum fi a'malikum, shige da fice da kuke yi. Kaga duniya kenan, gwagwarmaya da ake kokari da ake faɗi tashi a samu abinci ai kaza, Allah ya sani. Wato duk wahalar da muke sha a duniya yana sane. Wa huwa ya'lamu mutaqallabakum, ya san shiga da fitan da duk kuke a duniya. To sai kuma yace wa maswaakum, Allah ya san makomarku. Idan aka ce maswaakum, Abdullah ibn Abbas yace masirakum fil akhirah, Allah ya san makomarku a lahira. Ila aljannati aw ila an-nari, ko dai aljanna ko wuta, Allah ka tsare mu. To in muka duba wannan ayar da kyau, za mu gane Allah yana tabbatar mana da muhimmancin abubuwa guda biyu. Muhimmancin me? Na farko tauhidi, na biyu istighfari. A ƙarshe sai Allah ya ce mana me? Ya san duniyar mu, ya san lahiran mu. Za ka iya gane abinda Allah yake nufi. Wato abinda Allah yake nufi a nan, duniya ba ta daɗi sai an samu yardansa, lahira ba ta daɗi sai an samu yardansa. Kuma abinda ke sa a rasa yardan Allah abubuwa guda biyu ne, shirka da yawan zunubi. Saboda haka yasa Allah yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam, farko ka kiyaye tauhidi, duk mutumin da ya kiyaye tauhidi zai samu yardan Allah kuma ka yawaita istighfari shi yasa malamai suke cewa ai mutane biyu in ka dubi rayuwarsu me yasa duniya bata yi makafiri dadi ba sai aka ce amsa guda saboda shirka me yasa duniya bata yi wa musulmi dadi ba sai aka ce saboda yawan zunubi kaga shi musulmi baya shirka amma akwai zunubi shi kuma kafiri fa yana shirka to don haka inda za ka dauke shirka da zunubi to duniya sai a samu yardan Allah daga nan duniyar haka kuma lahira mun sani wanda ya tabbata a hadisin manzon Allah babu yanda za a yi aljanna ta yi dadi in babu yardan Allah saboda kai sa yardan Allah ita ce ma ni'ima mafi girma a cikin aljanna wato abinda ake nufi idan muka daina shirka muka daina zunubi muna yawaita istighfari to za mu dace da yardan Allah subhanahu wa ta'ala wato waɗannan abubuwa guda biyu su ne suke sa daɗin rayuwa ta duniya da kuma lahira wannan shi ne zahiri abinda Allah yake gaya mana a wannan aya shi yasa a ƙarshen ayar Allah yake wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum Allah ya san duniyarku ya san lahiranku me zai sa duniyar ta yi daɗi a samu tauhidi wajen kafiri kenan musulmi fa a samu istighfari neman gafaran Allah wannan ya zo ta bayanin malamai da dama misalinsu shi ne Ibn Taymiyya a littafin Jami'ul Masail yana juz'i na biyu shafi na 286 ya ce al-istighfaru wa tauhidu da tauhidi da neman gafaran Allah bihima yakmuluddin da su ne duniya da lahira suke samun kamala kuma da su ne addini yake samun kamala misali idan ka zama kana da tauhidi ai don kana da tauhidi baka tsira ba musulmi kenan dan ka zama musulmi ka yadda akwai Allah baka tsira ba saboda akwai zunubi kaga zunubi musiba ce saboda ka idan ma kana musulmi to zunubi yana iya zama maka tangarda na jin dadin duniyar ko lahira idan kuma kafiri ne fa dole sai ya raba kansa da shirka shi yasa Ibn Taymiyya yace in ka dubi addinin ma ba zai cika ba sai an samu abubuwa guda biyu dinnan da tauhidi da istighfari to sannan kuma duniyar dadinta ba zai samu ba sai an samu abubuwa biyu dinnan kuma aljannar ma ba za ta samu ba sai an samu waɗannan abubuwa guda biyu da tauhidi da istighfari sai yace to misalinsu shine wannan aya ta 19 da Allah madaukake ya faɗa a suratu Muhammad kar ka ɗauka nan ne kadai ba nan ne kadai ba misali mu koma suratu Hud alaihi salam farkon suran Allah madaukake ya ce kitabun uhkimat ayatuhu kaga farkon suran Allah madaukaki ya ce littafi ne wanda aka tsara shi kuma tsarin ba ma na dan adam ba sai Allah ya ce min ladun hakimin daga wurin wani mai hikima wanda shi ne Allah khabirin masanin koye ya san abin da ya buya ya san abin da ya bayyana ai idan ka dauki wannan ayar da muka karanta za ka ga suna da alaka wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum farkon suratu Hud a kitabun hukimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir to me Allah yake a gaba
Allah ta'budu illa Allah
wannan tauhidi ne kaga abu na farko da Allah ya kira mu Allah ta'budu illallah kada ku bauta ma wani face Allah idan aka ce kar a bauta ma wani face Allah kaga tauhidi kenan Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nazirun wa bashir ni fa mai gargadi ne gare ku ko mai albishir gare ku ka dauki wannan ka kwatanta da abinda Allah ya faɗa a nan fa'alan annahu la ilaha illallah kaga abu na farko kenan sai Allah ya ce a ƙarshe kuma wa anistaghfiru rabbakum
wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويعطي كل ذي فضل فضلا وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير
يبقى كان فرقوا الله يكي مغنى سوره هود ينا مغنى غمدمي ابوها غدابيو فرقهم مغنى Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nadirun wa bashir mun samu tauhidi Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nadirun wa bashir matakin farko kenan na biyu fa wa anistaghfiru rabbakum na biyu ku ne magafaran Allah kaga na farko tauhidi na biyu fa gafara summa tubu ilayku tubaku daina laifuka in kun yi haka me Allah ya ce yumatti'ukum mata'an hasanan zai ba ku jin dadi kuma jin dadin mai kyau ba jin dadi na musiba ba jin dadi mai kyau kuma sannan a duniyar za ku ji dadi lahira ma za ku ji dadi kaga magana ta zo dai kenan in ka dauka ka hada da wannan ta suratul muhammad abu guda ne fa alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum Allah ya san me zai sa duniyar ku tayi dadi kuma ya san me zai sa lahirar ku tayi dadi kaga a suratul hud ma abin da ya fada kenan to idan ka dubi majmu'u fatawa shi ibn taymiya yayi magana akan waɗannan abubuwa guda biyu tauhidi istighfar yana mujallad na 14 shafin 120 mujallad na 24 shafin 241 قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار الله يا هدا ابو غدا بيو دينا ده توحيدي ده استغفاري في غير ايه با ايه دايبا ان كدي بي القران ذاك غني ينزا كاغا من سامو ودي بيو غا سوره محمد غا سوره هود تو كدا سوره فصلت ايه تشدا قل انما انا بشر مثلكم
يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا
إليه واستغفروه وويل للمشركين وأنا سورة فصلت آية تشدى قل الله يشيك غاية ومسو innama ana basharun mislukum ni dai mutun ne kamar ku me ya bambanta ni da ku yuha ilayya an min wahayi wannan shi ya bambanta annabi sallallahu alaihi wasallam da mu annama ilahukum ilahun wahidun abin bautan ku abin bauta daya ne kaga dai abinda Allah yake ya gaya mana kenan na farko kalmar shahada kamar wannan aya ne fa'alam annahu la ilaha illallah Allah ya ce kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun matakin farko tauhidi fastaqimu ilayhi ku yi kokarin daidaita al'amuran ku ga Allah wastaghfiruhu kuma ku nemi gafaransa to ka gani kaga mun samu a suratul muhammad mun samu a suratul hud mun samu a suratul fussilat Allah ya hada mai tauhidi da istighfari sai ibn taymiya yake to akwai wani hadisi wanda yana kitabu sunna na ibn abi asim wa ghairihi yana cewa shedan yana cewa ahlaktu an-nasa biz-zunubi ni na halaka mutane ta hanyar zunubi domin in shedan yana son ya halaka ka sai saka kai saka saba ma Allah sai ce to amma ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar su ko mutane sun halaka ni da abubuwa guda biyu da haylala da istighfari da haylala da istighfari wannan hadisi ne wanda bai inganta ba shakka yana da'iful jami'i sai hadisi na 3795 ta ibn taymiya ya kawo shi domin ya karfafa cewar abubuwa guda biyu din nan a haɗe suke a Alƙur'ani, kuma gaskiya ne saboda ka ga yanda Allah ya ta kawo wasu. Shine sai ya ce fa tauhidu, shi tauhidi huwa jima'ud din, wanda shi ya haɗa addinin gaba ɗaya. Allazi huwa asluhu wa far'uhu wa lubbuhu, tauhidi shi ya haɗa addini. Saboda ka tauhidi shine asalin addini, shine reshen addini, shine bargon addini. Da zaran ka rasa tauhidi, addini ya ƙare, babu addini. Sai ce wa huwa alkhairu kulluhu, don haka gaba ɗaya alkhairi ta gefen addini ya tsaya ne ga tauhidi kawai. Kuma gaskiya ne, don wallahi mutumin da ya rasa tauhidi, duk wani aikin da ya a duniya aikin banza ne. Idan mutum ya mutu babu tauhidi, ka san dan wuta ne. Wannan mutumin kuma karka ɗauka akwai ranar fitarsa daga wuta, babu. Tsirar bawa ya mutu baya shirka. Don haka yasa ya ce wa huwa alkhairu kulluhu, shi ne alkhairi gaba ɗaya. Don haka yasa musulmi ba shi da matsala kamar shirka, domin duk wani aikin da ka yi Allah tabaraka wa ta'ala ya alkawari zai biya ka. Amma kuma ya rataya sharaɗinsa da cewar sai ka mutu da tauhidi. In baka mutu da tauhidi ba, duk aikin da kake banza ne. Wannan Alƙur'ani ya faɗa mana ba wuri ɗaya ba, ba biyu ba. Don haka yasa mu mai da hankali game da shirka, Allah ya kare mu. Ya ce na ɗaya kaga gefen addini kenan, gaba ɗaya alkhairin addini yana ga tauhidi. To sai aka ce wal istighfaru yuzilu sharra kullahu, idan kuma kana maganan sharrin duniya ne, to da kayi istighfari kayi ban kwana da shi. Sharrin duniya ana rabuwa da shi ta hanyar mai istighfari. Sai ce fa yahsul min hadain, don haka abubuwa guda biyu in sun samu, an samu tauhidi, an samu istighfari, jami'ul khairi wa zawalu jami'i sharri. Idan ka samu tauhidi, to ka samu dukkan alkhairi. Idan ka samu istighfari, to ka rabu da dukkan sharri. Kaje kaga abubuwa biyu sun haɗu kenan, don haka ka cimma kamalan alkhairi. Kamalan alkhairi yana ga tauhidi. Ka samu kamala ta gefen sharri, tsira ta gefen sharri, wani kuma yana ya ta'allaka da istighfari. Waɗannan abubuwa guda biyu kenan. Saboda haka sai ya ba da misali, wato yana cewa kullu ma yusibul mu'min min ash-sharri. Idan ka dubi musulmi a duniya, kaga shi musulmi abe kamata a ce sharri ya same shi ba ko? To amma me yasa sharrin yake samun musulmi a duniya? Fa inna ma huwa bi zunubihi, dalilin zunubinsa ne. Kaga dalilin zunubinka yake sa Allah ya sa maka musiba, azaba ta nan, azaba ta can, musiba iri-iri. Musulmi in dai musiba ta same shi, to yawan zunubi ne. To kaga inda akwai istighfari fa, yayi ban kwana da shi. Don haka yasa idan har ka riƙe abu biyu, da tauhidi da istighfari, to da Allah ka daina ma addu'a, ka daina roƙon Allah. Saboda wallahi ko baka roƙa ba, Allah zai baka. Idan ka riƙe abubuwa guda biyu, shi yasa ya ce kamala ta duniya gaba ɗaya ta tsaya ga abubuwa guda biyun nan, tauhidi, istighfari. Shi yasa Allah ya koya ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma ya ba mu misali da cewar ba sai mun yi addu'a ba. Me yasa aka ce idan har ka riƙe abu biyu din nan ba sai ka yi addu'a ba? Sai ce ga misali da Annabi Yunus, annahu nada fi dhulumati, wanda Allah ya ba mu labari a suratul anbiya, yace wa zannuni idh dhahaba mughadiban, wannan misali ne da Ibn Taymiyyah ya bamu, yace in ka dubi abinda Allah ya bamu labari a cikin Alƙur'ani, Allah ya bamu labari a cikin Alƙur'ani suratul anbiya aya ta 88, wa zannun shine Annabi Yunus alaihi salam, idh dhahaba mughadiban, Annabi Yunus ya bar gari da bacin rai, fa zanna allan naqdira alaihi ya dauka bai laifi ba shi annabi yunus abinda yasa ya bar gari bai dauka laifi ne ga Allah ba domin inda ya san laifi ne ga Allah ba zai fita ba yayi tsammanin bai laifi ba bare Allah ya kama shi da azaba sai gashi ya shiga jirgin ruwa sai gashi an yi ƙuri'a sai gashi annabi yunus dai ƙuri'a ta ci shi ya fada cikin teku kifi ya haɗe ta annabi yunus annabin Allah waliyin Allah babban mutum sai gashi a cikin kifi bai ce Allah ka fitar da ni ba a'a babu ai idan ka dubi alqur'ani babu inda annabi yunus ya ce Allah ka cire ni daga cikin kifi bai faɗa ba me yayi abubuwa guda biyu tauhidi da istighfar yace fanada fi zulumati yana cikin duhu kan duhu sai yayi kira la ilaha illa anta subhanaka kaga mun dawo tauhidi shine abinda Allah ya ce ma annabi fa'alam annahu la ilaha illa Allah wannan tauhidi ne haka in ka dubi suratu hudu Allah ta'budu illa Allah tauhidi ne in ka dawo suratu fussilat qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun duk wannan tauhidi ne annabi yunus ya san ya shiga wani hali wanda ba shakka mutum yana bukatar roƙon Allah amma saboda ilimi saboda annabin Allah ne sai ga ba ma bukatar ce Allah fiddani daga cikin kifi da ce la ilaha illa anta kaga an samu tauhidi subhanaka tsarki ya tabbata gare ka idan ya ce tsarki ya tabbata gare ka na tuba in ma na yi shirka shi ne ma'anar tsarkake Allah a nan ya ce inni kuntu minaz zalimin wanda kuma fa istighfari ne ya Allah ina cikin azzalumai kaga ba wai yana nufin ma ai Allah ka gafarta mu ce Allah ina cikin azzalumai ya tabbatar ma kansa ne shi mai laifi ne ka gani bai ce Allah ka mun ba amma me Allah ya gaya mana a gaba to kaga da yake yayi addu'ar ta ilimi ya roƙi Allah roƙo ne na ilimi ba da bakinsa ba da ce Allah ka fidda ni daga cikin kifi ba sai yayi roƙon da ilimi ya tsai da tauhidi yayi istighfari to wanda ya fi kowa ilimi ya gane shi wanda shi ne Allah Allah ya san abinda ya yin addu'a ce saboda haka sai Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa mishi ai kaga bai ce amin ba amma kuma Allah ya ce mun amsa saboda in ka tsai da abu biyu din nan ba sai ka ce Allah kami ba addu'a ce da tabbatar da tauhidi da kuma istighfari Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa masa wa najjaynahu min al-ghammi muka tseratar da shi daga kuncin da ya samu kansa a ciki kuma saboda Allah ya nuna mana wannan ba wata gata bace ga annabawa kadai sai ce wa kadhalika nunjil mu'minin kamar haka muke tserar da masu imani don haka ba wai sai annabi yunus ba da kai da ni yau da zamu shiga damuwa mu yi haka wallahi an gama wannan alƙawarin Allah ne akwai hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas kawun annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kunna julusan inda nabi akwai ranar da muke zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi ya ce ala ukhbirukum bi shay'in shin kuna so in gaya muku wani abu idza nazala bi rajulin minkum karbun in tashin hankali wanda shine yake rufi da al-karbu al-karbu ita ce damuwan da ka rasa yanda za ka rabu da ita wannan shine al-karbu annabi ya ce idan damuwa ta samu mutum aw bala'un ko wata jarabawa ko wani bala'i ya samu mutumin bala'iyar duniya manzon Allah ya ce duk wani bala'i na duniya da abihi idan ka roƙi Allah da wannan abin yufarraju anhu Allah zai yaye masa kuna so in gaya muku fa qila lahu ai ko ina sai ka ce ake bala ya rasulullah muna so saboda rayuwa ba ta rabuwa da waɗannan ba wanda zai rayu bai samu kuncin rayuwa ba, ba wanda zai rayu bai samu bakin ciki ba. Sai ga annabi yana cewa idan ya koya mana, annabi ya ce wallahi in kai Allah zai raba ka da su. Sahabbai suka ce don muna su. Sai manzon Allah ya ce du'a'u zinnuni. An gama. Addu'ar ma'abucin kifi shine annabi Yunus alaihi salam. In ma baka gane ba sai annabi ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kaga sai annabi ya datso daidai addu'ar da annabi Yunus ya yi din. Dan abinda Allah ya kira shi kenan zannun, zannuni iz zahaba mugadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati. To duk wannan sai Allah, sai annabi ya dace saboda wannan bayani ne na Allah. Amma ga maganar annabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, shikenan. Kuma Allah bai gaya mana cewa annabi Yunus sai da ya sau miliyan guda kafin Allah ya amsa ba. Baka buƙatar wahala sau ɗaya kai, wallahi Allah yana karba. Shi yasa yana faɗa, Allah ya ce fastajabna lahu, sai muka amsa mishi. Da wani malami ya ce maka ai ba za a yi abun ba sai ka yi sau 770,000 da to wai gaya ma ta ina ka samu. Duk wanda zai ce a yi sau kaza to yana da ilimin gaibi, kaga nan kuma shirka ce. Don haka babu mai hurumin ya ce a yi kaza daga Allah sai manzon Allah. Kuma su suna faɗa ne saboda sun san akwai hikima. Amma abinda Allah ya faɗa mana a Alƙur'ani, annabi Yunus sau ɗaya ya yi, kuma Allah ya fidda shi. Abinda muka samu ta bayanin manzon Allah sau ɗaya ne, kuma labarin ya inganta. Don za ka gan shi a silsilatu sahiha hadisin 1744, yana sahihul jami'i saghir hadisi na 2605, yana sahihul targhib hadisi na 1826. To yana da kyau mu sani akwai abubuwa guda uku game da ita wannan aya. Abubuwa guda uku. Abu na farko, Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ya nemi gafaransa baya ga tauhidi. Allah ya ce ma annabi ya nemi gafaransa, wanda Ibn Taymiyyah ya yi magana a kai duka dai a littafin Jami'ul Masail, yana mujallar 6 shafin 270, ya ce wa kad kana nabiyyu. In ka lura ana magana istighfari, da Allah ya tashi magana sai ya magana da manzonsa, wastaghfir li zambika, ka nemi gafarar laifinka. Kaga annabi Muhammad kenan. Sannan sai aka ce walil mu'minina wal mu'minati. Allah ya ce ma annabi ya nemi gafarar laifinsa, ya nemi gafarar laifinsa. To shine sai Ibn Taymiyyah ya ce to wallahi in ka dubi rayuwar manzon Allah gaba ɗayanta a cikin istighfari. In ka dubi rayuwar manzon Allah saboda bin umarnin Allah, wa kad kana an-nabiyyu yatlubu min Allah al-maghfira, sai yace misali ka dauki sallah, ka dauki misali da sallah. Idan annabi ya tsaya fi awwali salati, a farkon sallah, akwai abin da ake kiransa du'aul istiftahi, addu'ar buɗe sallah. Ka duba ta da kyau zaka ga istighfari ne. Ka dube ta da kyau zaka ga annabi yana neman gafaran Allah a farkon sallah. Sai ya ce summa yatlubu al-istighfar ba'da at-tahmidi, bayan yayi ma Allah godiya zai nemi gafaran Allah. Wato idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'u zai nemi gafaran Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kaga annabi yana wannan ta hadisin Aisha. Idza rafa'a ra'sahu, idan ya dago kansa daga ruku'u, ka duba zikirin da manzon Allah yake yi, zaka ga ya nemi gafaran Allah. Yace yatlubu al-istighfar fi du'a'i tashahhudi, idan annabi yana addu'a ta tahiyya zaka ga yana neman gafaran Allah, wanda ya zo a hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib wa ghairihi. Wa yatlubu al-istighfar fi ruku'i wa sujud, cewa annabi yana neman gafaran Allah a ruku'i da sujuda, wannan gaskiya ne, ya zo a hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda. sannan akwai riwaya ta al-Imam Abu Dawud al-Imam An-Nasa'i al-Imam Ibn Majah akwai ma hadisin al-Imam Muslim wanda ya rawaito hadisin Abu Huraira kuma yana sunan Abi Dawud wanda yake bada labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi sujuda kaga bayan an samu hadisin Aisha ta tabbatar Annabi yana neman gafaran Allah a ruku'u da sujuda in ka dawo ga hadisin Abu Huraira idan Annabi ya sujuda yana cewa Allahumma ghfir li zambi kullahu Allah ka gafarta min zunubi na gaba dayansa dukkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu ka duba wannan addu'a ta manzon Allah Allah ka gafarta min zunubi na gaba daya kanana da manya na farko da na ƙarshe wanda ya bayyana da wanda ya buya kaga ai ya gama idan akwai zunubin da annabi yana ganin kankani ne to annabi ya ce ya Allah ka gafarta min idan akwai zunubin da nake ganin babba ne Allah ka gafarta min idan akwai zunubin da ya bayyana gare ni to Allah ka yafe min akwai wanda ma ban sani ba shi ma ka gafarta min don haka annabi sai ya bi umarnin Allah subhanahu wataala ibn taymiyyah yace falam yabqa halun min ahwali salati babu wani hali daga cikin halayen sallah babu wannan halin wala rukunun min arkaniha babu wani rukuni daga cikin rukunnan sallah illa astaghfarallaha fihi face annabi muhammad ya nemi gafaran Allah a wannan gurin kowace gaba ta sallah manzon Allah yana istighfari fa ulima yace daga nan sai masu hankali suka gane annahu kana ihtimamuhu bihi aksara min ihtimamihi bi sa'iril adiya idan da za a tattaro addu'o'in manzon Allah duk wata addu'ar da manzon Allah ya yi a duniya masu ilimi suka gane babu addu'ar da annabi ya rike kamar istighfari da za ka tattara addu'o'in annabi gaba ɗayansu to kai ka sani babu wata addu'a da annabi ya rike ta fiye da istighfari saboda me saboda wannan kalma fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika ka nemi gafaran laifinka saboda haka manzon Allah ya dinga neman gafaran Allah wayumayyiz zalika anna nabiy sallallahu alaihi wasallam idan saboda ma muhimmancin istighfari ibn taymiya yace a zamanin sahabbai idan annabi yace Allah ya gafarta maka idan yace Allah ya gafarta maka ya kira sunanka ko ya ayyana ka to ba shakka za ka yi mutuwar shahada sahabbai sun gane idan annabi yace Allah ya gafarta maka ai kaga addu'a ce akwai bukatu akwai addu'o'i da yawa amma wannan addu'ar idan annabi ya maka to za ka yi mutuwar shahada wanda ya nuna kenan babu shakka addu'a dai Allah ya karba kuma ni'ima ta kare gare ka don haka ma zaman duniya ya zo karshe idan har ka samu gafaran Allah to me amfanin duniya kuma wanda zai samu gafaran Allah ai a tafi ko yanzu saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da zaran ya ce ma sahabi Allah ya gafarta maka sai ka ji sahabi suna cewa kai wani kai kam kai babban rabo wato su ma fata suke annabi ya ce Allah ka gafarta min wallahi sahabi fata yake annabi ya nema masa gafaran Allah kuma so daga sun sani idan annabi ya ce Allah ya gafarta maka to za ka mutu amma su mutuwar ma suke nema saboda idan har ka dace da gafaran Allah to ai duniya ta yi daidai an ci ribanta ya ce yumayyizu zalika annahu kana nabi idza istaghfara li rajulin kana zalika sababan li wujubil jannati lahu inda annabi ya nema maka gafara to ka'ida ne aljanna babu makawa sai ka shiga ba wai ma annabi ya ce Allah ka shigar da shi aljanna ba a'a idan annabi ya ce Allah ka gafarta ma wani an gama dan aljanna ne to wannan zaka cewa ya faɗa to akwai ɗaya daga cikin sabansa da ake kira Salamatu bin al-Aqwa ya faɗi haka ba shakka Salamatu bin al-Aqwa yace wa mastaghfara rasulullahi li insanin, annabi bai taba neman gafaran Allah ga wani dan adam ba, ya khussuhu idan dai annabi ya keɓe wannan mutumin, illastushhida face wannan mutumin sai ya mutu wa shahada. Wannan hadisin yana Sahih Bukhari, yana babu ghazwati Khaybar, shine hadisi na 3960, kuma yana Sahih Muslim babu ghazwati Ziqarat, hadisi na 1802. Kaga hadisi muttafaqun alayh, sahabi ya fada in dai annabi ya nema maka gafaran Allah to babu makawa zaka yi mutuwar shahada. Sai Ibn Taymiyyah yace wa kana istighfaruhu lirrajuli a'zamu indahum min jami'il ad'iyati lahu. Su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da akwai addu'o'i da annabi yake yi, amma babu addu'ar da sahabbai suke so, babu addu'ar da suke fata su ji ta daga bakin manzon Allah kamar annabi ya ce Allah ya gafarta maka. Wato wannan ita ce addu'a mafi daraja. Kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu addu'an gaba daya, ba ma kuma sahabbai kadai bane. Ai ka ji abin da Salamatu bin al-Aqwa ya ce, annabi ya roƙa ma al'ummarsa gafara gaba dayanta. Ai umarnin Allah ne, wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minati. Ka nema ma kanka gafaran Allah, kuma ka nema wa mu'minai maza da matansu. To don haka annabi ya yi mana addu'a, Allah ya gafarta mana ba shakka. Amma ba kowa yake mutuwar shahada ba, sai wanda annabi ya ayyana shi. Shine bayanin Salamatu bin al-Aqwa, wanda hadisi muttafaqun alai. Idan har annabi ya ayyana ka Allah ya maka gafara, to sahabbai sun ce la budda sai kai mutuwar shahada. Kamar annabi ya ce wane Allah ya masa arziki da mutuwar shahada ne, saboda duk addu'ar manzon Allah Allah yana karba. Akwai sahabi da ake kiransa Abdullahi ibn Sarjas, Allah ya kara masa yarda, hadisinsa yana Sahih Muslim. Yana gaya ma almajiransa tabi'ai kenan, daga cikinsu akwai wani da ake kiransa Asimun al-Ahwal, wani babban tabi'i ne. Yace shi wannan sahabi Abdullahi ibn Sarjas yana gaya musu, yana ba su labari game da annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace ra'aytu an-nabiyya wa akaltu ma'ahu. Yana gaya wa almajiransa, na ga annabi mun ci abinci tare ni da shi. Fa qultu lahu, sai na ce ya rasulullah ghafarallahu laka, Allah ya gafarta maka. Kala sai manzon Allah ya ce wa laka kai ma haka. Shine sai almajiran daga cikin su Asim bin al-Ahwal sai ya ce astaghfara laka rasulullah, kana nufin manzon Allah ya nema maka gafaran Allah kai ma? Sai ce na'am wa laka, ba ma ni kadai ba da ni da kai annabi ya nema mana gafaran Allah. Sai ce ka dauka wai wata kyauta ce da annabi ya masa sahabbansa kadai? Ai ba sahabbai bane kadai, umarnin Allah shine annabi ya roƙa ma duk wani mumini ya roƙa masa gafaran Allah. Sai karanta wannan aya fa'alan annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minati. Abdullahi ibn Sarjas wanda sahabi ne, sai karanta wannan aya, kaga Allah ya ce ka nemi gafaranka laifukanka, kuma ka nemi gafara ma masu imani maza da masu imani mata. Kaga Allah bai ce ka nema ma sahabbai gafara ba, ka nema wa muminai maza da mata gafara. Saboda haka sai manzon Allah ya yi addu'a, Allah ya gafarta wa musulmai maza da mata. Manzon Allah ba wai ya ware wasu bane kawai. To wannan ya nuna maka me muhimmancin istighfari. Idan Allah zai umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka nemi gafaran laifinka, wastaghfir li zambika, ka nemi gafaran laifinka, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi umarnin Allah, to kaga ya gwada mana babu dan adam da zai ce baya bukatan istighfari, babu shi. da a ce annabi bai yi ba to za a ce eh to lallai ba mamaki walitaka in ta yi ƙarfi za a kai lokacin da baka ma buƙatar istighfari to inda a ce akwai waliyin Allah wanda ya wuce nemi gafaran Allah bai wuce manzon Allah bai wuce manzon Allah babu wani waliyin da yafi annabi Muhammad daraja amma ga umurnin Allah gare shi sai abu na biyu muhimmancin nema wa mutane gafaran Allah kaga na farko muhimmancin tauhidi na biyu muhimmancin neman gafaran zunubinka bayan ka nema ma kanka gafara ka nema ma wasu mutane gafara kaga matakai guda uku kenan dan aka ce fa'lam annahu la ilaha illallah tauhidi ne wastaghfir li zambika istighfari amma istighfarin matakin farko ka nemi gafaran laifinka kai kanka to kuma kar ya tsaya haka karkace zanubi na kadai ne zan nemi gafara sai a ce to ga misali da annabi Muhammad wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat Allah ya bada misali da annabi sallallahu alaihi wasallam ka nemi gafaran zanubinka ka nemi gafaran zanubin ka nema wa masu imani gafara maza da mata akwai littafin Ibn Qayyim al-Jauziyyah da ake kira Miftahu Daris Sa'ada kuma abin da yasa yayi littafin suna haka kenan mabudin rayuwa wato ta dadi mabudin rayuwa ta dadi shine Miftahu Daris Sa'ada rayuwa ta lahira wato idan kana son ka samu rayuwa mai dadi to karanta littafin nan in ka karanta littafin zaka ga abubuwa na ilimi da ya dinga fada kuma gaskiya ne a littafin al-mujallal na farko shafin 298 Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah yace fal jami'u mushtarikuna fil haja duk dan adam gaba dayan mu muna da tare muna da bukata wurin Allah bal fi darura kowa wallahi yana da bukata ila maghfiratillahi wa afwihi wa rahmatihi dukkan mu muna bukatan gafaran Allah yafewar Allah rahamar Allah to sanan kuma kamar yanda kake so makanka fa kama yuhibbul muslim an yastaghfira lahu akhuhu almuslim yanda kake so makanka haka nan kake so a maka addu'a to kai ma kai ma wasu addu'a kazalika huwa aidan yanbaghi an yastaghfira li akhihi almuslim karka dauka wai istighfari kai zaka zauna kana yi kai kadai astaghfirullah babu laifi kana neman gafara ma kanka saura na mu'minai idan ka nemi gafara ma kanka kai daidai to amma kafin ka bi manzon Allah sai ka nema wa mu'minai gafaran Allah don umarnin Allah ne wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minati saboda haka me ya kamata ka ce sai Ibn al-Qayyim ya koya mana addu'an rabbi ighfir li wa li walidayya walil muslimina wal muslimati walil mu'minina wal mu'minati inda za ka rike wannan to ka sauke wannan nauyin har ma addu'an sai da Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah ya koya mana yadda za mu yi rabbi ighfir li kaga kafara da kanka don haka kai aiki da umurnin Allah wastaghfir li zambika idan aka ce walil mu'minina wal mu'minati mu'minai maza da mata ai asahum mu'minai maza da mata iyayenka ne farko saboda haka idan ka ce rabbi ighfir li wali walidayya sannan walil muslimina wal muslimati walil mu'minina wal mu'minati sai yace waqad kana ba'dhu salaf yastahibbu li kulli ahadin an yudawimi ala hadha ad-du'a kuma wannan yace wannan ma yadda ka ga na tsara yace ba ni bane daga cikin salaf wani malami ne ya tsara wannan sai yace ya kamata a ce musulmi yana wannan addu'an hadha ad-du'a kullu yawmin 70 marra a rana guda a ce kai so 70 sauran kuma sai ka nema ma kanka kawai gafara aqalla a ce sau 70 a rana kana rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati dai kenan kai sau 70 akwai salaf da yake ganin ya kamata haka fa yaj'al lahu minhu wirdan sai yace kuma babu laifi dan ka mai da shi ya zama wirdi inji Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah sai ya zama wirdi. Me ake nufi da wirdi? Misali, ka aje mar lokaci, kana iya aje lokaci saboda nema wa mumine gafara, sauran lokuta kana yi ma nema makanka gafara, amma sai ka ce misali, idan dai dare ya zo ƙarshe, domin istighfari ya fi tasiri a ƙarshen dare, wa bil ashari hum yastaghfiruna, to da ƙarshen dare ya zo, sai ka ce kullun ƙarshen dare zan nema wa muminai gafaran Allah sau saba'in, in ya so sauran kuma ka yi taiwa kanka. Sai Ibn Qayyim Jauziyya ya ce, to ni malamina, ka san almajirin Ibn Taymiyya ne, sai ya ce malamina yana gaya min, gwada karfihi fadlan azima, ya faɗa min falalar nema wa mutane gafara, ya dinga karanta min hujjoji, falalar ka nema wa mutane gafara. Ya ce wallahi, saboda yawan abin ma la ahfazuhu, ban iya haddace su ba, yawan dalilai da ya dinga kawo min. Sai ya ce rubbama kana min jumlati awradihi allati la yuqillu biha, ni na san Ibn Taymiyya yana da wurdi, wato akwai abin da ya dauka ma kansa na zikiri, yana yin sa a wani lokaci wanda babu fashi. Yace daga cikin wannan na tabbata Ibn Taymiyya ya sa shi a sujuda, har ma yana cewa in ja'alahu baina sajdataini ja'izun, wato da a ce za ka yi sujudan farko, in ka dago kafin ka sake sujuda, wannan zama tsakanin sujuda biyu, sai ka ce rabbi ghafirli wali walidayya walil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati. Ibn Taymiyya yace ja'izun, wannan ba laifi inda za ka yi. To amma duk da haka bai dace ka yi watsi da zikirin da manzon Allah yake a wannan gabar ba, ya zama ka canza da wannan kuma bid'a ne, wato sai dai ya zama kana surkawa wani lokaci, kana zikirin da ya tabbata na wannan mahallin, wani lokaci kuma sai ka kawo wannan zikiri ka sa a ciki. Fa idza shahida al abdu anna ikhwanahu musabuna bimithli ma usiba bihi, idan ka san cewa mutane suna samun musiba, mutane na shiga damuwa, me ye dalilin damuwar? Saboda yawan laifuka. Kaga kenan, mutane na buƙatar mene? Gafaran Allah. To tunda mutane na buƙatar gafaran Allah, muhtajuna ila ma huwa muhtajun ilai, abinda kake buƙata shi mutane suke buƙata. Idan kana son duniya ta yi daɗi, ba cewa za ka yi Allah ka gafarta mu ba, sai ka ce Allah ka gafarta mana musulmai gaba ɗaya, mazanmu da matanmu. Kaga idan kana taya musulmai neman gafaran Allah, ya ce lam yamtani min musa'adatihim illa li farti jahlihi, idan ma kaga mutum ya ki hakan, mutum baya nema ma musulmai gafaran Allah, ya ce to ba shakka in ana neman jahili, wannan mutumin ya kai makura. Idan ana neman jahili wanda bai san darajan maghfiratullahi wa fadlihi, bai san darajan gafaran Allah ba, bai san falalar Allah ba, sai ya ce wa haqiqun bi haza ala Allah yusa'ad, duk mutumin da ya kiyarda ya nema wa mumine gafaran Allah, ya ce to wallahi ya zauna da shiri, bukatunsa ma Allah ba zai biya masa ba. Me yasa ya ce bukatunka Allah ba zai biya ba? Saboda in ka dubi abinda Allah ya faɗa a nan, wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minati, ai ba abu ɗaya Allah ya faɗa ba, Allah ya jera abubuwa sai ka ɗauki ɗaya sai ka bar saura. Shi ya sa shi manzon Allah bai ɗauki ɗaya bar wani ba. Sai ya ce kuma kar mu manta, innal jaza'a min jinsil amal, Allah yana saka maka ne daidai da aikinka. To akwai Ibn Taymiyya ya ce akwai daga cikin salaf wanda ya ba da labarin da yake nuna muhimmancin neman gafaran Allah. Neman gafaran Allah ga mutane gaba ɗaya, ya ce ya tabbata ta labarin da Allah ya bayar a cikin Alƙur'ani. Misali a suratul Baqara daga aya ta 30, Allah ya bamu labarin abin da ya auku tsakaninsa da mala'iku. Wa iz qala rabbuka lil mala'ikati, za ka iya karanta mana ko?
Wa iz qala rabbuka lil mala'ikati جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويكشف الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.
وإذ قال ربك لوك تشند ألا يما كان هذا ملائكو كني ربك للملائكة وتو الله ينا بياني wani muhimmin abu da ya auku a tarihi Allah ya yi magana da mala'iku kafin a halicci ɗan adam inni ja'ilun fil ardi khalifa zan saka khalifa a doron ƙasa kalu suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha zaka saka a ƙasa zaka saka halittan da za ta yi taɓarna wa yasfiku dima'a halittan da zai ta zubar da jini wani hannun nusabihu bi hamdika gashi mu muna tasbihi muna godiya gare ka wani ƙaddisu laka muna tsarkake sunanka ƙala sai Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamu na san abin da ba ku sani ba to tun da mala'iku sun tuhumi hikimar Allah sai Allah ya ce bari in jaraba ku wamtahana mala'ika sai Allah ya ce zai gwada mala'iku zai musu jarabawa wannan ya zo a hadisin Abdullahi bin Umar wanda ya zo mawquf kuma ya zo marfu ya daga hadisin yana cewa sami'a nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya taba gaya masa sahabbai annabi ya ba su labari abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada inna adama annabi adam alaihi salam لما أهبطه الله تعالى إلى الأرض لوك تشند الله يسو كدشينا دونيا لوك تشند الله يسو كدشينا دونيا تو كاقا وانا يانونا باما كافن أي هل تنبني سيدا الله يسو كد النبي آدم كاقا أنا رجع أنها لتشاء النبي آدم أن سو كدشينا دونيا سيما لا يكوسكي تنبير الله أي رب أتجعل فيها man yusudu fiha wa yasfiku dima'a yanzu Allah ka saukar ma duniya wanda zai tabarna yayi ta zubar da jini rabbana nahnu atwa'u laka min bani adam ya Allah mun fi biyayya gare ka fiye da yan adam mun fi yan adam biyayya gare ka to wannan yana cikin dalilai da yasa malamai suke cewa kafin annabi adam ya sauko a doron ƙasa mala'iku sun tabbata a doron ƙasa sun bauta ma Allah saboda wannan kalma da suke faɗa shi yasa suke ce ma Allah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka already suna nan a duniya iyakar abinda ba su samu ba shine a maida su su zama khalifa amma suna nan a duniya shi yasa suke tambaya Allah ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a mu kuwa fa نحن نسبح بحمدك ونقدس لك فدسك فدي هكا قال الله تعالى للملائكه سي الله يچيو ملائكه تو ابين نكي سو دكو حلم ملكين من الملائكه تند انا رغا انا سوكر دا ادم دا جماعانسا كما كنا چيوا كو كنفي ان ادم با to ku bani mala'iku guda biyu da zan saukar da su duniyar su ma ku bani mala'iku guda biyu ku kawo sunan mutum biyu mala'iku biyu halummu malakaini minal mala'ika hatta yuhbata bihima ila al-ardi ku bada sunayen mala'iku guda biyu sai a saukar da su doron ƙasa fananzur tunda kun ce ku kuna kaza kuna kaza yanzu za a gani practical kenan za a saukar da mala'ikun nan a duniya idan aka saukar da su sai a gani wani irin zama za su yi a duniya to wannan shi yasa wasu malaman ke cewa da can mala'iku ba sa doron ƙasa saboda wannan magana da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi kaga kenan an saukar da su don a gwada su yaya zamansu zai kasance a doron ƙasa kamar yanda zaman ɗan adam ya zama a doron ƙasa za a jarabawa gare su ƙalu suka ce rabbana ya Allah mun yadda ko mun zaɓi mala'iku guda biyu haruta da maruta mun zabi Harutu wa Marutu, kun zabe su eh to fa uhu bi ta'ila al-ardh, sai Allah ya saukar da su duniya, sai Allah ya kira waɗannan mala'iku guda biyu sai ya saukar da su. Wa mussilat lahum az-zuhra imra'atan min ahsanil bashari, tauraruwa az-zuhra sai aka rikidar da ita ta zama mace daga cikin ƴan adam, kuma a duniya ba mace mai kyau kamanta. Taurariya ce, wanda kaga taurariyar a sama take, sai Allah ya rikidar da ita mai da ita ta zama dan adam. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Allah yana iya komi. Saboda haka Allah ya mai da ita ta zama dan adam, sai ya saukar da ita a duniya kuma kyakkyawa. Faja'atuhuma, sai ga waɗannan mala'iku guda biyu, Harutu da Marut, sun zo. Fasa'alaha nafsaha, sha'awarta suka same, sha'awarta ya shiga rayukansu. Saboda haka suka same ta, suna buƙatar lalata da ita waɗannan mala'iku. Tunda Allah ya riga ya saukar da su duniya, kaga ya ba su ƙudura irin ta sha'awa da sauransu kenan, ba abin da ya gagara Allah. To sun nemi lalata da ita wannan mata, sai ta ƙiyarda, ta ce la wallahi ba zan taɓa yarda in yi lalata da ku ba sai kun yi abu ɗaya. Suka ce menene wannan, hatta ta kallama bi hadhihi al-kalimati min al-ishraki, sai ta gaya musu wata kalman shirka. Duk wanda ya faɗi wannan kalma to ya zama kafiri. Duk kasan akwai kalmomi na shirka, kuma har yanzu idan musulmi ya faɗi irin wannan yana fita daga musulunci, Allah ya kare mu. To sai ta ba su misali da kalma ɗaya, in dai kuna son ku yi lalata da ni to sai ku faɗi wannan kalma shikenan. Faƙala, suka ce a wallahi la nushriku billahi abadan, ai wannan zina wani laifi ne kaɗan, amma a ce shirka a ba za mu taɓa shirka da Allah ba, ba zai yiwu ba, ba zai taɓa yiwuwa mu shirka da Allah ba har abada. Fa sahabat anhuma, ta ce to shikenan, kowa ya kama gabansa, ta yi tafiyarta. Suma raja'at bi sabiyin tahmiluhu, ana nan sai ga ta tazo za ta wuce da yaro, wannan karo ma ta samu haihuwa. To nan fasa'alaha nafsaha, suka sake roƙon su yi lalata da ita, sai ta ce la wallahi ban yarda ba, hatta taqtula hadha sabi, sai kun kashe wannan jinjirin, idan za ku iya kashe wannan jinjiri to zan yi lalata da ku. Faƙala, suka ce wallahi la naqtuluhu abadan, ba za mu iya kisan kai ba har abada. Fa zahabat, sai ta ce to shikenan, kowa ya kama gabansa. Ta yi tafiyar ta, thumma rajahat bi qadahi khamrin, sai ta dawo, wannan karo da ta zo, sai ta zo da kofin giya, ta kawo musu giya. Idan dai kuna son zina to ku sha giya. Kaga wannan shine zabi na uku, dama waɗannan manyan zunubai a jere suke a hadisin manzon Allah: shirka, zina, giya. Allah ya mana kariya. Ta zo da giya, ta hamiluhu, tana ɗauke da shi. Fasa'alaha, to ke har yanzu ba za ki yarda ba lalatan nan da muke buƙata? Ta ce la wallahi, tuntuni ina muku rantsuwa ba zan yarda ba. To amma tun da ba ku yi waɗancan ba, ba ku yarda ku faɗi kalma ta shirka ba, ba ku yarda ku kashe yaro ba, to wannan ai yana da sauƙi. Tasharaba hadha al-khamra, wannan giya ne ba shakka, amma in kun ɗan kurɓa ai shikenan, ku dai kurɓa shikenan. Suka ce to wannan ka, ai kaga ba haƙƙin kowa, dan dai mutum ya sha giya ai yayi wa kansa ne. Ka san fasiki tawili yake sa ya ɓata, zai fara tunani ai giya dai kaga ba kuɗin wani nasata ba, to bai san halaka ne ba. Fa sakira, suna sha suka bugu. Fa waqa'a alaiha, don haka suna buguwa suka yi zina da ita. Wa qatala sabi, kuma ga wannan yaro suka kashe shi. Kaga da suka sha giya, sai zama da shirkan bai da zina da kisan kai duk sun yi. Falamma afaqa, bayan sun farfado, qalatil mar'a, sai matan ta ce wallahi ma taraktu ma shay'an, babu wani abin da kuka bari, mimma abaitu mahu, abinda da kuka kiyarda, kun kiyarda ku yi shirka, kun kiyarda ku kashe yaro, abaitu mahu alayya illa kad fa'altu mahu, gashi yanzu kun yi, hina sakirtu ma, tunda yanzu kun bugu, daga lokacin da suka shiga mayayi sai zama sun fita hankalinsu. To wannan ya sa mutane, kaga waɗannan mala’iku sun yi laifi, Harutu da Marutu, to sai Allah ya ba su zaɓi. Fa khayyara baina azabid dunya wal akhirah, shine sai Allah ya ba su zaɓi, duk wanda ya saba mar dama sai an bar azaba. Man ya'mal su'an yujza bihi, duk wanda ya abu mara kyau sai an saka mar. To sai dai kuna da zaɓi, a muku sa kayyar a duniya ko a je lahira. Fakhtara, suka ce mu mun zaba azabar duniya, amana azabar a duniya kafin a je lahira. To shine sai Allah ya musu azaba, wanda azabar su da aka dora musu ita ce karantar da sihiri. Wannan hadisi yana al-Musnadin Imam Ahmad, kuma shine hadisi 6172. Malamai sun rabu gida biyu game da wannan hadisi, akwai malaman da suke ingantawa babu shakka, duk da cewa akwai malaman da suke ganin hadisin bai inganta ba, amma akwai manyan masana hadisi waɗanda sun yadda wannan labarin ya inganta. Daga cikinsu akwai Ibn Hajar, in ka dubi Fathul Bari yana mujallar na 10235, ya ce lahu turuqun kasira, labarin ya samu hanyoyin riwaya da yawa. Ya ce jama'atu ha, saboda yawan riwayar, Ibn Hajar ya ce gaba ɗaya sai na masa littafi kansa, wato sai ya rubuta juz'un, ya rubuta wani juz'i na littafi, ya rubuta risala musamman kawai riwayoyin da aka samu daga manzon Allah game da wannan labari. Ya ce in ka karanta riwayoyin, ya kadul waqifu alaihi ya qata'u bi wuqu'i hadhihi al-qissa, inda zaka karanta hadisan gaba daya zaka iya tabbatar da ba shakka wannan labari gaskiya ne. Inji Ibn Hajar, saboda me? Li kasarati turuqihi alwarida fiha, saboda yawan hanyoyin da aka samu na hadisan nan, wa quwwatu makharij aktsariha, kuma galibin hadisan da aka samu din sai zamanto hanyoyin nasu sun zo da ƙarfi ba masu rauni ba ne. To amma ba shakka akwai malaman da suke inkari shi wannan hadisi, saboda me? Saboda ya saba ma wasu abubuwa da suka dace da halittar mala'ika. Da don haka in ka dubi littafin tafsiri zaka ga wannan labarin, zaka ga wannan hadisin, amma zaka ga kowane malamin tafsiri da irin fahimtar da yake aje masa wannan labari. To amma mun yi magana akan wannan hadisin a karatun Fathul Majid darasi na 25, ina tsammani a 2011. So mun karanta riwayoyin, mun karanta malaman da suka inganta da waɗanda ba su inganta shi ba. A takaice, wannan labarin yana daga cikin labaran da shi Ibnul Qayyimul Jawziya ya yadda da abin ya faru, ya yadda cewa abin ya faru a wannan littafin nasa Miftahu Daris Sa'ada. To me ya faru? Abinda ya faru shine sai ya ce Allah ya jaraba su, bimam tahana huma bihi, Allah ya yi jarabawa ga waɗannan mala’ikun. To tunda ya musu jarabawa sai gashi sun faɗi, ai su suke cewa a taj'alu fiha man yufsidu fiha, yanzu za ka sa mutane da za su yi taɓarna a doron ƙasa. To gashi Allah ya saukar da mala’iku guda biyu, su ma sun yi ɓarnan. To sai mala’iku suka gane ashe ba daga halittar ɗan adam ba ne, musibar a nan doron ƙasan ne, duk wanda za a saukar da shi nan duniya to fa sai dai da kariyar Allah. Ko mala’ika ne aka saukar da shi doron ƙasa, wallahi da wuya ya kai labari, saboda musibar a duniyan nan take. Ai in ka dubi Al-Qur'ani a wurare da yawa Allah yana cewa walau ruddu la'adu liman hu'an, a lahira kafiri zai ce na tuba kamar da ni duniya ba zan sake ba, Allah ya ce ina da zan dawo da shi duniya, wallahi zai sake. Saboda me? Saboda musibar ta duniya ce, in wanda ya tsira shi ne kawai wanda Allah ya tseratar da shi. To daga lokacin shi ne fa sai mala’iku suka ce to gaskiya waɗannan mutane da suke doron ƙasa muna da wani hakki a kansu, daga lokacin suka fara addu'a ga ƴan Adam wanda Allah ya ba mu labari a farkon suratu Ghafir Allah yace allazina yahmiluna al-arsh
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ
Allah subhanahu wa ta’ala ya ce, Allazina yahmiluna al-arsh, sai aka fara da mala’ikun da suka fi kowane mala’ika, su ne mala’ikun da suke ɗauke da al’arshi. Mala’iku masu ɗaukan al’arshi wa man haulahu da waɗanda suke kewaye da al’arshi, waɗanda su ne manyan mala’iku gaba ɗaya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi suna godiya ga Allah mahaliccin su wa yu'minuna bihi suna gaskanta Allah ba iyakan haka ba wa yastaghfiruna lilladina amanu suna nema wa mu'minai gafaran Allah kaga abinda Allah ya faɗa ma annabi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minati mala'iku gaba ɗaya suna nema wa masu imani gafaran Allah kuma har ma Allah ya ba mu labarin yadda addu'a take rabbana ga abin da mala'iku suke cewa ya Allah wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma rahamarka da iliminka sun yalwaci dukkan komai ka fi kowa sani kuma rahamarka tana mamayen mai laifi da mara laifi rahamarka tana samun mai laifi tana samun mara laifi Fagafiyar don haka muna roƙonka lilladina tabu waɗanda suka tuba wata ba'u sabilaka suka bi tafarkin ƙwarai suka bi hanyarka muna roƙonka ka gafarta musu. Waƙihim azabar jahimi Allah ka tsare su daga azabar wuta ba su ma tsaya ba suka ce rabbana wa adkhilhum. Suna cewa rabbana ya Allah wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum Allah ka shigar da su gidan aljanna wanda ka musu alƙawari ومن صلح من آبائهم دا إيايان سنة قرأي وأزواجهم دا ماتان سو ذرياتهم دا إيايان سو كدو بايد الدعاء ملائكو فكروك من الله باما مشاني بلي الله ملائكو سنة من الدعاء الله كحتى مؤمني دا إياي دا ماتا دا يارا واتو كمريان دا كتا أنان دونيا جدنك الله يتاد كي ألاهرة da iyayenka da ƴaƴanka da matanka duka hada ka a gidan aljanna abin nan ba karamar rahama bace innaka antal azizul hakim lalle kai mabuwayi ne mai hikima kaga Allah yayi umurni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema wa masu imani gafara maza da mata Allah ya ba mu labari mala'iku suna nema wa masu imani gafara maza da mata to kuma karka dauka ya tsaya haka dan anan abinda Allah ya ce wastaghfir li zambika wannan umarni ga annabi ne direct ko da yake malaman tafsiri sun ce an kira annabi amma mu ake nufi to akwai inda Allah ya kira mu din ma mu rika nema ma juna gafara wanda yazo a suratul hashiri aya ta 10 walladina ja'u min ba'dihim yaquluna kaga wannan aya ta suratul hashir idan an ce ga umarnin Allah ga annabi ya roƙa wa mu'minai maza da mata gafara ga bayanin Allah, labarin da Allah ya bamu game da mala’iku suna roƙawa masu imani gafara, maza da mata, to saura kuma umarnin Allah gare mu mu kanmu. Wanda ya zo a suratul hashiri, wallazina ja'u min ba'dihim, waɗanda suka zo a bayan sahabban annabi Muhammad, yaquluna, ga abin da suke cewa, rabbana ighfir lana, Allah ka gafarta mana, wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, ka gafarta ma ƴan uwan waɗanda suka riga mu imani, wala taj'al fi qulubina gillan, Allah kada ka sanya kiyayya a zukatanmu, lillazina amanu, ga waɗanda suka yi imani, rabbana innaka ra'ufur rahim. Kaga kenan an samu umarnin Allah kai tsaye. Don haka yasa shi musulmin ƙwarai yana roƙa ma kansa gafara, ya roƙa wa magabata da kuma rayayyu musulmai gaba ɗaya gafara. Wannan ƙa'ida ne, wannan ƙa'ida ne, saboda me? Dacewa da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da tabbata akan tafarki na ƙwarai. Don Ibn Taymiyya a littafin Majmu'u Fatawa mujallal na uku shafin 152 yace, idan baka yadda da wannan ba, to ka fita daga da'iran ahlus sunna. Allah ya tsare mu. In dai kana son ka tabbata a cikin ahlus sunna, sai ka bi wannan tsari. Allah ya yi umarni ga annabi ya nema wa muminai gafara, maza da mata. Allah ya gaya mana mala'iku suna roƙa wa muminai gafara, sannan kuma Allah ya ce mutanen ƙwarai suna addu'ar Allah ya gafarta mana, ya gafarta wa waɗanda suka riga mu imani, suka riga mu imani. Sai ya ce don haka ƙa'ida ta ahlus sunna, salamatu qulubihim wa alsinatihim, harshen musulmi da zuciyar musulmi suna kubuta daga baki, wato wani abu na illa ga wani musulmi. Idan kaga mutum yana zagin wani, ya aibanta shi, baya roƙa mar gafara, ta wannan baya tafarkin ahlus sunna. Yace ƙa'ida ne, saboda abinda Allah ya faɗa kenan. Idan dai kana neman ka tabbata a da'ira ta sunna, to dole ne ya zama kana roƙa wa duka masu imani gafara. Idan aka ce ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, Allah ka gafarta mana, Allah ka gafarta ma ƴan uwanmu waɗanda suka riga mu imani, a matakin farko sahabban manzon Allah kenan, gaba ɗaya sahabban annabi ai sun riga mu imani. To sai gashi Allah ya ce alamar mutumin ƙwarai shine wanda zai roƙi Allah ya gafarta ma wanda ya riga shi imani. Kaga kenan, idan imani ka ya inganta, zaka ce Allah ka gafarta ma sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ka gafarta ma iyayenmu, Allah ka gafarta ma kakanninmu, Allah ka gafarta mana, Allah ka inganta imaninmu. Saboda haka zaka ringa addu'a ma kanka, kuma kayi addu'a ma masu imani. Wannan ka'ida ne. Idan mutum ya cika waɗannan, to ya tabbata a da'iran ahlus sunna. Idan mutum bai yi haka ba, Ibn Taymiyya ya ce to ya bar asali min usuli ahlus sunnati wal jama'a, ya bar wani asali daga tafarkin ahlus sunna, wanda shine kar a samu kiyayyar musulmi a zuciyarka. Ka'ida ne, kada ka yadda a samu kiyayyar musulmi a zuciyarka, don muddin akwai kiyayyar musulmi, to ba shakka wannan ba zai samu ba, tunda abinda Allah ya faɗa kenan. Allah ya sa mu tabbata akan wannan siffa ta ƙwarai. Allah ka gafarta mu iyayenmu da kakanninmu, ka gafarta mu waɗanda suka riga mu imani. Allah maɗaukaki ka inganta namu imani, ka kyauta ƙarshenmu. Akwai waɗanda suka rubuta tambayoyi guda biyu. Wannan ya ce mutum ne ya yi saki da fushi, saki uku, sannan ya dawo ya ce ukun ya yi ne akan fushi, zai maidaita. To don saki a cikin fushi, wannan ba shakka ya tabbata. Waye zai yi saki dama ransa yana hankalinsa a kwance? Dama za a rabu da matan a cikin faɗa yake rabuwa ko? Amma asali a sunna, abinda aka so da kai, kada ka saki mace sai ta yi haila, ta yi tsarki, kaga koda ta bata maka rai neman hankali ya kwanta. ta yi haila, ta yi tsarki, ba ka yi jima'i ba sai ka ce wance ga saki. To wannan ka tabbata a halin sunna. Har ma lada za a baka saboda ka bi sunna. Shi yasa ka ji ana kiran shi talaqus sunna, sakin sunna. Saboda in ka yi haka, ka bi sunnar manzon Allah. Amma ba wai ana so mutane su yi sakin ba ne. To sai dai dan kana cikin fushi ka sake ta, wai sai yake ganin ai sakin bai auku ba. Ai ba shakka saki ya auku. Mutumin da sakinsa a cikin fushi baya aukuwa shi ne kaɗai mutumin da duniya ta ba da shaidar yana samun taɓin hankali idan ransa ya ɓaci. Don ana samun irin waɗannan mutanen ba su da yawa. Mutum ne wanda ɗin ransa ya ɓaci to sai ya rasa hankali gaba ɗaya. Yana da matsalan ƙwaƙwalwa. In ka dubi sahihu fiqhi sunna juz'i na uku shafin 290 amma in ba shi ba haka kawai wai dan ranka ya ɓaci ka yi saki daga baya ka huce ka ce ba ka yi saki ba wannan ba daidai ba ne. In ka yi saki a cikin fushi saki ya inganta. To sai dai abu na biyu shi ne sakin ya ce uku ne. To tunda saki ya yi guda uku, tunda ya yi saki uku a kalma ɗaya, wannan sakin bid'a ne. Sakin bid'a kuma bai auku ba, wannan ita ce fahimta mafi inganci. Saki uku a kalma ɗaya ana ɗaukan sa a matsayin saki ɗaya ne. Amma idan ka yi saki a cikin fushi, wannan saki ya tabbata. In ka dubi Zadul Ma'ad na Ibn Qayyim al-Jawziyya yana juz'i na 5 shafin 215, ban ma san malamin da ya yi magana game da matsalan saki kamar Ibn Qayyim al-Jawziyya ba. Ya yi magana game da wannan matsala, ya tabbatar babu shakka duk wanda ya saki a cikin fushi sakinsa ya auku. Sai dai kawai mutumin da an san ɓacin rai yana tsananta gare shi har ya kai ga raba shi da hankali. To shi wannan idan ya yi saki a cikin fushi sakinsa bai auku ba. Saboda me? Baya cikin hankalinsa. Amma idan ka sake sau uku sai a ɗauka ɗaya ne. Sharaɗi kawai da malamai suke yi shi ne idan maganar ba ta je gaban alƙali ba, saboda alƙali yana da wani hurumi. Alƙali yana da wani iko. Idan aka ce akwai saɓanin fahimta, sai alƙali ya ce to ga inda nake ni, to shari'a ta ba shi wannan dama. Saboda haka idan aka je kotu, idan ya kai gaban alƙali, sai alƙali ya ce ka ce ka sake ta sau uku, ko ya ce to ni ukun na ɗauka. To wallahi wannan auren kuma ba mai gyara shi. A yin kalwar zamanin sai na Umar ya tabbata, sai na Umar ya ce to tunda kuna wasa, wanda duk ya yi saki ukun nan mun ɗora mai. Ai saboda sayyidina Umar mai iko ne. To don haka yasa duk wanda ke da iko idan ya tabbata, amma idan abun bai kai kotu ba, miji da mata ne kawai cikin ɓacin rai ya sake ta sau uku, in ya ce ya maida ta, aure ya inganta babu shakka. To sai wannan mai tambayar kuma yana cewa mutum ne ya rabu da matarsa, sai ya ce zai maido da ita, amma sai mahaifiyarsa ta ce ba ta amince ba. Ko ya halatta ya mayar da ita ba da izinin mahaifiyarsa ba? Ni akwai wata aya ta 232 suratul Baqara, sani ba Allah ranma ko za ka kira mana ita. Wa idza tallaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fala taqabuluhunna. Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya ta 232 yana magana akan mutumin da zai sake matarsa da shi da ita suna son su sake gyara aure, iyaye su ce ba su yadda ba. Mutum ne ya sake matar shi, yana son ya maida ita. Sai Allah ya ce fala ta'buluhunna an yankihna azwajahunna, kar ku hana su sake komawa ga auren. shi yasa Allah yake yankihina azwajahunna, ko da idda ta kare ne mutumin nan yace yana bukatar zama da ita wannan mata, ko da idda ta kare ne yace yana so a sake auren, Allah yace kai waliyi ko iyaye kar ku yi. Kuma sai Allah yace zalika yu'azzu bihi, wannan fa wa'azi ne Allah yake yi, man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir, ana wa'azi ga wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe. Saboda haka kaga kenan ba daidai bane iyaye su hana miji da mata su sake aure, su gyara aurensu. Kaga kenan abinda uwar ta yi a nan ba daidai bane. Wannan nassin Alkur'ani kenan. Kuma na biyu, Allah ya ba mu tunani, ya ba mu amsa ta hankali. Yace zalikum atharu, yace wa atharu, Allah yace wannan shine mafi tsarkaka wa atharu. Me yasa Allah ya faɗa? Saboda ai auren wanda an san halin shi yafi auren wanda ba a san halin shi ba. Shi wannan mijin da kuke ganin ba kwa son ta sake komawa gidan shi, Allah ya ce ya fi tsarkaka, ya fi zama alkhairi, don kun gwada shi kun gani ya fi wanda ba ta ma sani ba. Kuma ka san duk wanda za ta aura babu shakka dole ne yana da nashi matsala.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun,
Allah ya ce shi ya sani amma ku ba ku sani ba. Kaga ya gwada cewar Allah ya san alkhairi inda yake. To tunda Allah ya hana, idan uwar ta ce ba ta yadda ba, wa za ka bi kenan, Allah ko uwar? Saboda haka yasa babu laifi a saba ma iyaye idan sun saba ma Allah. Amma idan an bi matakin gyara sun ki ganewa, kuma duk da haka malamai sun ce a yi hikima ta wajen kyautata zama da su. Babu ɓace rai, illa dai ba za ka yi abin da suka so wanda ya saba ma ƙa'ida ba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'arana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب